بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da kasancewa a wannan tattaunawa da muke yi da fadakarwa akan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kamar gashi a gabanka yanda muke fito da abubuwa da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa da shi da iyalinsa, dan mai kallo yayi koyi, dan mu gudu tare mu tsira tare. Cikin abin da muke tattaunawa, mun fara magana akan kyautata wa iyali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutum ne mai yawan sakin fuska wa iyalin shi, ba mutum ne abus ba. Abus shine mai turbune fuska, ba haka annabi yake ba. Mutum ne dahuk bashush, yatabassam kathiran, yana yawan dariya, yana yawan murmushi wa iyalinsa. Idan sun ganshi suna cikin farin ciki, idan ya tafi baya nan suna cikin damuwa. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake a gidan shi. Rasa shi tashin hankali ne gare su. Shigowansa gida abun sha'awa ne, ba sa so ya fita, saboda kyakkyawan mu'amalarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Yara kanana in sun ganshi farin ciki suke suna murna, saboda kyakkyawan mu'amalarsa sallallahu alaihi wa sallama. Bayi sun kasance suna tare da manzon Allah a ƙarƙashin kulawa da kyautatawa sallallahu alaihi wa sallama. Amma da yau a cikin al'umman nan tamu, akwai waɗanda idan suna gida gidan ba zaman lafiya. In ka ga ana tashin hankali, ana cikin firgice a tsorace, hankali ba a kwance ba, to mai gidan nan yana nan. Amma yana tafiya, za su samu wani irin natsuwa. Wallahi ya kamata ka binciken ka me yasa haka. Allah Allah ake kai tafiya, kaji yara suna tambaya baban mu yana nan, ce yana nan, ce matsala, wallahi matsala. Yanzu kai bawan Allah kana raye baka mutu ba, iyalinka da ƴaƴanka kana cikin gidan, ana cewa wai matsala ne kasancewanka a gida matsala, kuma baka gyara ba, baka bincika ba, me yasa ka zama matsala? Yanzu kai ya kamata ka zama matsala a wajen iyalinka? A'a, ya kamata ka zama alheri. Muguwar mu'amala da kasawa da rashin kyautatawa iyali shi yake jawo iyalanmu suke gudunmu. Da rashin sakin fuska, fuskarka a sake take a waje, ba wajen ƴaƴanka ko iyalinka ba. Mutum ya zama ƴaƴansa babu rahama, babu jin ƙai. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana ɗaukan Hassan da Hussein, ya rungume su yana sallah da su. Idan ya zo zai rukui ko sujada ya sauke su, idan zai tashi yana ɗaukan su, yana sumbantan su, yana wasa da su, yana fita da su unguwa, yana tafiya da su. Wani mutumin ƙauye wata rana ya zo ya ga manzon Allah yana sumbantan yara, ya ce, yanzu ku dama haka kuke yi? Yana sumbantan Hassan da Husaini. Sai ya ce, ku haka kuke? Ya ce, wallahi ina da yaran da sun kai guda kaza, irin waɗannan ban taɓa sumbantan wani ba, bana yi. Mutumin ƙauye ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan rahama ce, wallahi yarham la yarham. Wanda bai da rahama, Allah bai zai masa rahama ba. So ashe yana da kyau ya zamanto ƴaƴanka, in ka dawo gida ana baba oyoyo, san da zuwa ana murna, a zo da gudu a kewaye ka. Yaranka manya suna murna, kananan ma suna murna, mata ma suna ribibi ka dawo. Wa sha Allah tabarakallah, wannan shine abun so, wannan shine abun kauna. Amma ya zama baka nan an fi jin dadi. Sau da yawa akwai iyalan da suke cewa wallahi ba sa samun nutsuwa da kwanciyar hankali idan ba mazajensu sun yi tafiya ba sa nan ba. Idan mai gida ya tafiya ba nan, sai gidan ya shiru, sai su ji daɗi. Amma in yana nan ɗan hargitsi ne, da kansa yake tada hargitsi a gidansa. Kun ga jama'a, rayuwa ta aure ba a ci ribar ta ba, ba a amfana ba. Wannan khilaf ma kana yaishu annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi, wannan sabani yadda annabi ne yake rayuwa, sabani yadda manzo Allah yake rayuwa ne, ba daidai bane. Allah gyara mana halin mu. Kisa yace wanda yafi ku alkhairi shine wanda yafi ku kyautata wa iyalansa. Manzon Allah cikin kyawa wanda bi unsa da halinsa a gidansa, Nana Aisha take ba mu labari, Allah ya kara mata yadda. Tace mutum ne mai kula da al'amarin iyalinsa kwarai da gaske. Tace daidai da ruwa in yazo zai sha muna tare da shi. In na sha ruwa sai in zai sha sai ya nemi ta ina na sa bakina, ko a kwariya misalin in ta sha ruwa sai ya ce ina kika sa bakinki. Allahu akbar. Sai ta nuna ta ce ga wurin da ta sa bakinta, sai ya sa bakinsa a inda ta sa bakin. Kuntu ashrabu wa ana ha'id. Ta ce wallahi ina cikin jinin al'ada ma. Kun ga daidai abinda za ka ce kana kyamar mace misali. Tana cikin jinin al'ada take daukan abin sha ta sha, amma annabi dan ya faranta mata. Sai ya ce a ina ta sa bakinta ta sha ruwa. Sai ta ce a wuri kaza, sai ya sa bakin sallallahu alaihi wasallama ya sha wannan ruwa. Haka hadisi ya zo cikin sahihi Muslim. To anan waqfa yasira, mun dan tsaya mu gani me ya zamu amfana da wannan riwaya din dangane da mu'amala da zamantakewar aure. Ashe annabi sallallahu alaihi wasallama yana faranta wa iyalinsa sama da yadda ake tutiya ake yadawa ana ganin turawa wai su suka san soyayya, ƴaƴanmu suna ta karanta littafan soyayya, novels da takaddun soyayya da ake rubutawa na ƙarya, wanda wannan kuma wallahi zai kai mu ko ina ba sai halaka da tabewa. Ga soyayya nan ta hakika a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama. Ka taba yin haka wa iyalinka? A ce ta sha ta cika ce ina daidai inda kika sha. Wani fa in kwalba ta sha ruwa a ciki ko ta sha lemo, sai dai a tsaya masa kofi, ba zai yadda ya hada baki da ita ba. To kaga wannan ba daidai bane. Shi yasa manzon Allah ya keta tunanin mutane nesa ba kusa ba. Yayi wanka tare da su, ya ci abinci tare da su. Zamu zo mu tattauna ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yana cin abinci da iyalinsa sallallahu alaihi wasallama. Ya ci abinci da mutane a waje, ya ci abinci da hadiminsa, ya ci abinci da yaransa a gida da iyalinsa. Amma kai kwanan ka fa tsakanin shi da matar ka fa nesa, sai ka gama ci zaka danna kararrawa ka ce ta zo ta dauka ta fita. Baka iya zama ka ci da abinci da iyalinka ko yayanka. Abin sha'awa ne malam, abin sha'awa ne kuma addini ne, abu ne mai kyau. Mutum ya zo ya zauna a gida, a kawo iyalinka gaba ɗayan su ka hada su wuri guda, da yayanka gaba ɗaya a hada a sa sufura a zuba abinci, kowa ya ci tare. Za su soka, za su kaunace ka, wani ma da yake makocinka zai sha'awar rayuwarka dan rayuwarka ta yi kyau kwarai da gaske. So ina ma da mutane za mu kula da wannan janibi tsakani da Allah da mun amfana kuma mun amfanar. To Nana Aisha take ba mu labari haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake. To amma a kula da wani abu guda ya koyan uwana. Na farko shine duk macen da take so mai gidanta ya rinka yi mata haka, to ita ma gaskiya ta zama mai tsafta. Saboda Nana Aisha din mace ce wacce take mai tsafta, iya tsafta, iya tsafta, iya tsafta, an rufe kofa a kanta. To kaga ba wani abun mamaki bane kwarai da gaske a ce annabi yana shan ruwa da inda ta sha. To amma wasu matan namu na wannan zamani sai dai addu'a. Akwai matar da in Allah ya so da insha Allah wallahi bata isa ta yi hamma a gaban mai gidanta ba ko a gaban mutane ba. In dai ta yi hamma ta bude bakinta iskan nan ta fito, to kowa sai dai rufe bakinsa saboda wato hamamin da zai rinka fitowa daga bakinta. Me ya jawo? Ba ta da tsafta, ba ta kiyayewa, komai ta dauka yab ta zuba, ba gyara baki. A kawo mata makilin da brush din ta yi ta zama ba ta iya amfani da shi saboda gidadanci irin nata. Ya zama mai gidanki yana kyamar bakinki, musamman masu ciye-ciye ko masu cin goro ko masu cin wani abu, su bar bakinsu dagaje-dagaje ba sa tsaftacewa. An daina wannan lokaci, ya kure iyayena mata, karki yadda ki bar bakinki kaca-kaca. Ina ruwan bola kenan, kada ki yadda ki bar wannan. So wacce take so annabi wato mijinta ya dabbaka wannan suna ta annabi a kanta ita ma, to ta tsaftace jikinta, ta tsaftace bakinta. Makilan ɗinki a wadace, in babu samu itacenki mai lafiya, kika samu itace kika sa baki na goge bakinki, bakinki ba zai taɓa yin abin ki ba, abin kyama ba. Yanzu za ki kwanta bacci kullum yi brush, kar ki yadda ki kwanta bacci ba ki goge bakinki ba, dan in kika kwanta da sauran wato abinci da ya mammakale a bakinki kuma ga yawun bacci, shine zai haɗu bakinki ya rinka wari da daddare wata kila magana ta kama tsakaninki da mai gidanki sai rinka jin warin bakinki me ya faru saboda da zaki kwanta baki makilin ba baki goge bakinki ba kai ma kuma din la Allah da zaka kwanta bacci ba kai wannan ba to sai kaga ka cutar da iyalinka watakila wata ta gaya maka ta ce ka gyara watakila wata kuma ba za ta iya gaya ma ba tana tsoranka amma kuma tana kyamarka so shi yasa wajibi ne mata mu kula da wannan janibi mu ainihin wato rinka tsaftace jikin mu su ma mazaje su kula bayan wannan ya koyan uwana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin farantawa da yake mai iyalinsa sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana ba wa iyalinsa dama hatta kallo su kalli wasanni annabi yana ba wa iyalinsa dama su kalli wasanni anan gurin a fahince ni kyakkyawan fahimta a gane ba wasanni na ba tsaba ba wasanni na barna ba ba fimafimai irin na wannan zamani khali'a wanda suke bayyana tsiraici da kada-kada da rairaye da barna da lalata tarbiya ba irin wannan ba a'a abin da yake yana da tsafta bashi da kasanta a ciki riwaya ta tabbata kamar yadda Nana Aisha ta ruwaito Allah ya kara mata yadda hadisi kuma sahihi riwayar Imam al-Bukhari tace wata rana mutanen Habasha sun zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da masallacin sa suna yin wasa irin nasu wasa suke yi da makamai haka wasa na nuna jarinta da makami kuma a farfajiyar masallaci suke yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yazo ya tsaya yana kalla sai ga Nana Aisha tazo ita ma ya bata dama a riwaya tace fa kana yasturuni annabi yana lullube ni yana rufe ni zamu yi bayani akan wannan yana rufe ni sai na dora fuskata akan kafadar shi sai zamanto iya fuskar Nana Aisha kawai tana nan haka yana kallo tana kallo da shi da ita suka hadu suna kallon waɗannan mutane na Habasha suna nuna jarintansu a wannan wuri dan me dan ya faranta masa ya faranta mata ana cikin wannan sayyidina Umar he yazo ya tarar da waɗannan mutane ya daka musu tsawa yace a masallacin annabin za ku yi wannan yace ku tashi ku tafi ku ba da wuri ya kore su ashe annabi yana nan yana kallo shi ma sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai manzo Allah ya ce wa Umar dahum ka kyale su ka kyale su ka kyale su ka kyale su kada kada ka ainihin wato hana su annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana Umar ya kore su anan gurin abinda zamu tsinta ya ku yan uwana masu kallo shine abuwa kamar haka ku duba irin kyakkyawar mu'amala da annabi yake da shi har da zai zo ya bawa dama wa iyalinsa ta kalli wannan abu ashe ya halatta wasu wasanni wanda yake babu sabawa shari'a a ciki a bawa mata dama su iya kalla wannan ba laifi bane a shari'ar musulunci ina ce babu sabawa ya sabawa shari'a saboda gaskiya akwai wasanni da yawa wanda suke akwai sabawa shari'a wanda lokaci bai zai bari in ambato su ba amma dai falyakun lil insanu ala basira sai mutun ya zama to yana kan basira ya san me ne zai bar iyalin su gani me ne kuma ba zai bari su gani ba abu na biyu shine ashe annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato shi kansa ya tafarrash yana sakewa wani lokacin ya kalli wani abu da zai bashi sha'awa daban dariya ko kuma ya kara masa wato nishati yanzu wannan kaga wasanni ne suke yi da ƴan wato al'adun su na garurukan su ya tsaya yana kallo kaga ashe addini yana da sauki kwarai da gaske ba addini ne wanda yake mai kunci mai kuntatawa ba akwai sauki kwarai da gaske akwai wato yalwatawa bayan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ne dan ya nuna halaccin haka sannan kuma ya zama darasi ga sauran al'ummar sa su koyi da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir kyakkyawan koyi ya kasance gare ku dangane da manzon Allah ga wanda sallallahu alaihi wasallam ga wanda yake tsammanin gamuwa da Allah lami lafiya alal qalli wannan yana nuna mana mubahi halaccin haka din ashe kuntatawa mata da ake a takure su sosai akwai wadanda suke takure mata su matsi su sosai su hana musu sakat kamar ka sa mutum ne a cikin kwalba ka hana shi fita ka matse shi kwarai da gaske ba laifi bane idan mutun ya bar matarsa ta je ta gaida iyayenta, ba laifi bane idan mutun ya bar matarsa ta fita ta je ta yi zumunci ta je ta gaida kawayenta. Ya zo a riwaya sahihiya cikin kyawawan mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance har unguwa yana raka iyalinsa, unguwa yana raka iyalinsa, annabi da kansa ya raka matarsa unguwa su je su gama abin da suke yana tsaye yana jira ya dawo da su gida. Allahu akbar sallallahu alaihi wa sallam. Amma mu yanzu a Hausa har waka ake ana cewa wai lalataccen mai gida shi yake raka mata unguwa, kaji ba? Kaga wannan wakar ko wannan waken da ake karara ya ci karo da abin da annabi ya yi, dan ku annabi yana raka matansa unguwa kamar yadda malamai suka faɗa, Allah ya musu rahama. So yana da kyau mu kyautata wa iyalinmu mu faranta musu, dan dama akan abin da muke tattauna akai kenan. Duk wani yayi ne wannan dan bawa aure kariya, kada aure ya lalace, shine babban dalilin da yasa muke yin wannan. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أبو ماماكي yanzu kaga mu a Hausa Fulani saboda rashin wato dabbaka abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake dabbakawa da iyalin shi, har waka ake cewa wai lalataccen mai gida shi yake raka mata unguwa, annabi kuma yana raka matansa unguwa. Kaga wannan kai tsaye wannan waka ta ci karo da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa. So duka waɗannan abubuwa idan sun nuna mana wani abu, suna nuna mana muhimmancin mu kyautata wa iyalanmu a gidajenmu don a samu wato continuity da ci gaba na zaman lafiya tsakanin ma'aurata guda biyu da miji da mata. Na tabbatar mai gidan da yake faranta wa iyalinsa ya fi kowa morewa rayuwar aure. Na tabbatar matar da take tana faranta mai gidanta insha Allah tabaraka wa ta'ala ta fi samun jin daɗin rayuwa da ita da mai gidanta a zaman su na aure. Amma kuntatawa, muzantawa, tozartawa, cutarwa, wannan ba zai kai mu ko ina ba, sai dai kai mu cikin wailat, cikin damuwa da fadawa cikin hali na shiga uku wayo Allah ni yasu, ba zai nuna mana komai ba sai sharri Allah ke mu. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zamanto wannan dabi'arsa ce dabi'a ta kware abin koyi. Bayan wannan cikin abin da zamu dauka cikin halaye da dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wato mutum ne wanda yake yana kula da haƙƙin iyalinsa hatta bayan sun bar duniya. A ce iyalinsa ta rasu ta bar duniya amma yana kula da haƙƙinta. Misali ga nana Khadija radiyallahu ta'ala anha, Khadija bintu Khuwailid, Allah ya yarda da ita, hatta bayan ta bar duniya Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yawan yabanta ya faɗi alkhairi a kanta saboda ayyukan alkhairi ɗin da ta yi masa masu tarin yawa wadda ba za su irgu ba. Wannan yasa nana Aisha kishi ya kamata ta ce maghirtu alam ra'atin maghirtu ala Khadija, ban taɓa yin kishi akan wata mace irin yadda nake yin kishi wato kamar yadda nake yin kishi wa nana Khadija ba. Ta ce wa inni ma laqaituha, amma duk da haka ma dai ban haɗu da ita ba, ina yin kishin ne akan ta likasarati zikrihi iyaha, saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yawan ambatanta wassana alaiha kuma yana yawan yabanta. Annabi yana yawan kiran nana Khadija a gidan shi hatta bayan ta bar duniya. Khadija abu kadan zai ce Khadija, 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 sannan yusni alaiha khairan, yana fadan alheri akan nana Khadija. Yukarzir, yukarzir, yana ta maimaitawa saboda me qaddamat lahu alkhairat, nana Khadija ta yi wa manzon Allah alheri. Ya kiyar wata ki abu mai kyau, ki aikata alkhairi ga mai gidanki ta yanda har idan kin mutu kin bar darasi a gidan nan, wallahi ba za a manta da ke ba. Amma ina gaya miki akwai irinki masu tarin yawa wanda sun mutu, wallahi iyakaci sun dade, wallahi talai shekara daya, saboda mugun halin su wallahi mantawa ake da su. Bai wa Allah ki dasa alheri a wannan gida ta yanda ko mutuwa kika yi insha Allah sunanki ba yanda za a kashe sunanki a wannan gida. Idan gangan jikinki baya nan, halinki yana nan. Idan gangan jikinki baya nan, dabi'unki suna nan. idan ruhinki baya nan kyautatawa mai gidanki da kika yi yana dada cin moriyarsa, sau nawa ake samun mutumin da matarsa ta mutu ya binne ta ya zo ya ƙara aure, amma wallahi saboda tsabar ya saba da wannan mata tana kyautata masa, sai ya zo yana kiran amaryar da ya aura din zai rinka kiranta da sunan matacciyar. Ana fa samun ma sabani da matsaloli tsakanin ma'aurata akan wannan matsala din. Amma a nan gurin ba goyon baya nake ko cewa nake ayi ba, amma me ya jawo wannan matar da mugun abu take aikata masa, wallahi bai zai zo yana kiran yawan kiran sunanta ba. Akwai wanda yawa-yawan abun ya yi yawa tun tana haƙuri tana ganin kamar abun irin na farko-farko ne, daga baya fa ta zo ta tinkari sai to kaga maganar gaskiya zan gaya maka, ni fa ba zan yadda kana kirana da sunan wata wacce ta riga ta mutu ba, kawai ni bana so. Allahu akbar, mata kenan, mata masu sha'ani irin nasu, kuma dole ba ta haƙuri. Kaga rayuwa kenan, kin ga rayuwa yake yar uwata, yanzu kin ga wai kaddara ke ce wai an gama yayinki kenan fa. An gama yayinki, an auro wata, an kawo ta gidan, sunanki ma ba ta so a ambata. Malam duk mutumin da ya rayu bai bi Allah ba yayi asara wallahi. Allah ne kawai za ka yi masa biyayya ka huta kat, zance ya kare guda daya. Amma matukar baka bi Ubangiji ba kana tare da wulakanci a rayuwarka, mutum yana tare da tozarta a rayuwarsa, yana tare da rayuwa ta shiga uku wallahi. So anan gurin abin da nake so na kai mu gare shi shine ku duba irin wato riƙe alƙawari da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa iyalin shi. Wajibi ne gare mu bangare guda biyu, mu maza matukar mataka ta yi maka kyautai ta maka abun alheri, to kada ka wanta da ita, ka yabe ta a ko ina, kuma ka faɗi alheri akan ta. Wani lokacin wai ana wasa wuka da wuka ne, aka ce mace ai wuka ce wata ke wasa wuta, a wata ke wasa wata, wata ke kaifa wata. Wani lokacin cikin hikima ta auratayya da zamantakewa a kira sunan waccar matar da ta rasu din ana yabanta ana faɗan alkhairinta, kamar ana daɗa wasa wannan ne, ita ma ana nuna mata ta daɗa fa dagewa da aikata alkhairin nan don ita ma ta rinƙa samun yabo irin yadda ‘yar uwarta magabaciyarta ta samu. Wani lokacin kuma gaskiya yana iya jawo fitina a gida, wanda Allah ya jarabe shi mace da mace mai zazzafan kishi. Ka san akwai masu zazzafan kishi, kishi na fitar hankali, kishi yadda ka san wato kafirci haka suke ɗauke da shi, komai za su iya akan wannan kishin. To wanda Allah ya san Allah ya jarabe shi da mata tana da irin wannan ɗabi'a, to shikenan sai ya ainihin wato sanar da matarsa, kuma ya ainihin wato nuna mata ta yi haƙuri. In kuma ya ga ba za ta iya yin haƙuri ba, to sai ya haƙura shi, kada ya ambaci sunan waccar mata ɗin. Bayan wannan, cikin wannan hadisi abin da za mu iya tsinta a ciki shi ne, ashe Nana Khadija ta yi abin alheri, shi yasa Annabi yake ambatanta, kuma ya cika mata alƙawari, ya yi mata wafa'i bayan ta bar duniya ma bai manta da ita ba. Amma dai ana tunawa ne da mutum yayin da ya zamanto alherinsa ya yawaita a cikin al'umma. Ku lura da wani abu guda, malamai suna faɗa Allah ya musu rahama ya saka musu alkhairi. Mutumin da ya tara dukiya, tara kuɗi da yawa, ko ya yi mulki da yawa, ya daɗe yana yi, in dai bai yi wa mutane abin kirki ba, nan da na ake manta da shi. Duk dukiyarsa idan da ya fi kowa dukiya, in dai bai gina al'umma ba, bai taimaki al'umma ba, bai yi abin da mutane za su masa Allah isa albarka ba, to wallahi nan da nan ake manta da shi, yana mutuwa ba zai daɗe ba an manta da labarinsa. Saboda ba abin da yawa mutanen da za su tuna da shi ɗin, bai abin da za a tuna da shi ba, ɗaya kenan. Da za a samu malami talaka wanda ba yi da komai, ba yi da naira ɗaya, ba yi da mulki, ba yi da sarauta, ba yi da kuɗin aljihu, ba yi da komai, amma fa Allah ya ba shi ilimi. Allah ya ba shi ilimi, ko ya ba shi komai. Allah ya ba shi ilimi, kuma yana aiki da ilimin, ya ƙarar da rayuwarsa wajen karantar da al'umma dare da rana, ya taimaki wancan, ya yi wannan hanya, ya ba da ilimi a nan, ya faɗakar a nan, ya tsoratar da mutane Allah, ya nuna musu hanyar gaskiya, gaba ɗaya rayuwarsa ta ƙare akan faɗakarwa da karantarwa da ilmantarwa da nusantarwa da gina mutane da gina musu rayuwarsu da aƙidarsu. wallahi koda bai mallaki ko kubun wannan mutumin har duniya ta tashi ba a manta da shi. Kyakkyawan misali shine yanzu duk abin da muke karantawa muke fadakar da mutane ai malamai suka rubuta. Dole kuma idan ka zo ambato ka ambaci sunan su dan su suka rubuta. Ku duba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mutane, kudi ya raba musu, mulki ya yi musu. Allah ya bashi mulkin amma ba da mulkin ake tuna shi ba, da kyakkyawan dabi'arsa da kuma karantarwarsa da ilmantarwarsa shine duniya ta gada take amfanuwa da shi. Ba ma shi kadai ba wanda ya bi shi ma cin muryarsa, ba ma shi kadai ba wanda ya bi shi ma cin muryarsa, kai har duniya ta tashi wanda ya bi sunnar manzo Allah yana samun hasken annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wani malami da ya samu haske a duniya ya samu daukaka a duniya, albarkacin abinda manzon Allah din ne yazo da shi shine Allah ya bashi wannan. Wallahu ta'ala a'lam. Yauwa barkamu da sake kasancewa a wannan karo, muna fatan Allah ya sa mana albarka ya bamu tawfiki ya kuma bamu dacewa. Muna tattaunawa ne akan irin kyawawan dabi'u da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake aikatawa da shi da iyalinsa. Nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta kasance